يا الله يا الله نهك الله نكين نرقى بروتك تهك بيبا قول ما تبيا نكيدا قول ما تبيا نكيدا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Banda batun harkokin tsaro a Najeriya, ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗauka hankali a ƙasar shine batun zaben shekara ta 2023 da mata ke ƙara ɗaura ɗamara domin ganin a wannan zaben sun sami kyakkyawan wakilci. Duk da yake hakan mata da dama da suka nemi jam'iyyarsu su tsaye da su takara bata cimma ruwa ba, matan na kokarin fargar da ƴan uwansu domin ganin kalilan da suka sami nasara a zaben fidda gwani sun kai labari. A yau shirin domin iyali ya karbi bakuncin Hajiya Khadija Abdullahi Iya, ƴar takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga, da Mrs. Dorothy Nuhu Akinoba wadda ta nemi a tsaye da ita takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar SDP, sai kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba, ƴar siyasa kuma ƴar gwagwarmaya, da ɗan siyasa Sa'idu Gombe domin nazarin wannan batu. Jagorar tattaunawar Shamsiya Hamza Ibrahim ta fara da tambayar Hajiya Mariya sanadin ƙalubalen da mata ke fuskanta a ganin an dama da su, musamman idan aka yi la'akari da rahoton da tsarin ci gaban jinsi na ƙasa da ƙasa ya fitar da ke nuni da cewa damawa da mata har fagen siyasa ya yi ƙasa sosai a Najeriya. Sai ta bayyana cewa
dalilan suna da yawa. In kin duba su mata tun da aka haihu su a gidajensu da iyayensu, tun daga nan ake nuna bambanci. A assasa namiji ita mace kuma a nuna ta a dan kofar da ita. Tun daga nan aka samu wannan mishila, to mun bamu gyara ba, haka zai ci gaba. To kin ga kamata a duba wannan bangaren a san hanyar da za a gyara shi ɗaya kenan. Na biyu su mata, in kin kula addini yana yi mana jagora a fannin rayuwarmu. Ya kamata malamanmu su rika fitowa suna ba da wa'azi bisa ga me musulunci yake akan matsayin mace na wajen shugabanci. Ya kamata a fito da wannan kurukuru a sashi, don ba yi wannan an yi wannan gyaran ba, haka za mu ci gaba muna zuba ruwa a rariya. Tun da dai kowace mace tana karkashin wani, ko karkashin mahaifinta, ko karkashin miji, a rayuwarta gaba ɗaya a karkashin wani take. To in ba a kawo wannan gyaran ba, to wannan yana tauraye mana samun ci gaba. Sannan kuma na uku su shine mata, ya kamata mu ga kanmu gaskiya, mu yi karatun tauni tso. Ita mace mai karancin shekaru tana aure gidan miji, tana da ƴaƴan ƙanana, sai ta zama sanata ta tafi Abuja ta bar ƴaƴanta da mijinta a gida. Ai wannan ma ba a dauko hanya mai bullewa ba. Kamata yayi mu mata mu zauna mu tsara yanda za mu rinka cikin tadda mata ƴan uwanmu daga ƙasa. Kin ga dai muna da local government guda 774 ko a Najeriya. To mata a waɗannan wurare kamata mu fara kawa. Councilors da suke harka a cikin al'umma, sai mu kokari mu shigo da matasan matanmu wanda suke da ƴan ƙananan ƴaƴa, mu sa su dinga shiga suna wani suna rike irin waɗannan madafun iko. Sai kuma su samu gogewa. Sannan daga nan sai kuma a tafi gaba a nemi local government chairman. Daga nan kin ka take mutum na samun experience, amma kawai kina zaune kin yi tunanin kina kuke zama siyasa, kawai sai ki tashi ki je kina neman senator. Saboda haka dole mu fara daga ƙasa mu taho sama, to mu kai haka sai mu tasiri. Ni shawara ta kenan.
To bari mu dawo gare ki a Mrs. Durkin. A kasancewar kin wato bayyana aniyar ki ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya, to kuma kwatsam sai muka ji ba ki kai da labari ba, dan muna ganin mata wasu lokacin ana kashe musu ƙarfin gwiwa, ko kuma su da kansu ma wani lokaci suke fita ma daga ƙarfin gwiwar cewa ba za su iya gogayya da maza ba. Menene ya faru?
Abubuwa daban-daban. Na fari shi ne kulle-kullen da maza ke yi a fanci. Kina juya baya sai su yi gefe, kina dawowa sai su tar dariya da ke, ashe suna nan suna wani kulle-kullen su da ba na gari ba ne. Za su shirya yadda za su yi su yi prostrating mata don ka samu ci gaba. To a wajen takara na naga wannan. Na biyu shine kuma rashin kuɗi, da ana buƙatar kuɗi sosai. Ni na shiga takarar don na san ina da qualification da ya kamata, ina da experience da ya kamata, gogayya
wala.
Ina kuma tare da matasa daban-daban da nake koyar da su yadda za su yi su bi su yi nasara cikin wannan fannin siyasa. Shigana neman ilimi ne kuma, a ta wannan hanya. To yanzu ma na gane ko kudaden nawa ne ake bukata ai wannan takarar har a tsaya a dauki candidacy na party. Kudi ne masu yawa. Yawancin mata kuma ba mu da shi don a takura mana tun muna kanana yanda Hajja Maryam ta faɗa. So mu ba mu samu zarafin neman kudi yanda ya kamata ba, muna nan muna ta kula da iyali. Sai gashi kuma mun shigo siyasa. In mun dai ba dama hagu ba godfather ba wayanda za su kawo jakkan kudi su ajiye mana don mu wannan takarar. Ta abin da ya kamata mu yi mata mu san yanda za mu yi mu tara arzikinmu. Yanda in mata sun fito sai mu nuna musu goyon baya, ana taimaka musu a ta hanya daban-daban na ba da ilimi, na ba da shawara ga yanda siyasan ke tafiya, irin abubuwan da ke iya faruwa, yanda maza suke shirye-shiryen su don su cire mata. Wani lokacin abubuwan da suke gaskiya zai kamata ba, akwai zalunci a ciki, akwai cin mutunci a ciki, ruwansu za su yi wani alkawali ba za su cika ba.
Ban kaɗaike ba a kasancewar batun da Hajiya Mariya ta yi ya kamata a faro tun daga ƙasa. Shin wannan shine farkon shiganki harkar siyasa?
Ba zan ce shine farkon shigan siyasa na ba, don tun da na tashi a gidanmu ana siyasa sosai. Ni kuma ba ya kallo ba ce ana yi ne, ma ina shiga ina dan sa baki an ka zo wajen campaign ne ina yi, amma wajen takara ban taɓa takara ba. This was wannan shine farkon takara da na yi. Kuma a ra'ayina ba dole ne wa dukkanmu mata sai mun soma daga grassroots ba. Wa'yansu za su yi tun daga karkarar nan nasu kenan, amma akwai matan da za su iya su dauke shi daga wajen senator su dauke ta wajen president. Amma abin da ya kamata mu kula da shi shine cewa dole mu samu mata da za su yi takarar nan na su councilor da na local government, don shine structure, shine tsari da zai rike mace har ta iya ta samu nasara a wajen su senator da dan in ba wayannan matan suna gwagwarmayan campaign ma maza, don ba mata a wurin to bai kamata ba za mu samu masu taimako mu kuma mu tashi tsaye ba.
To a Hajja Khadija Abdullahi Iya, kasancewar yanzu kin yi fafutuka kuma mai kin yi tsayin daka har kika kai ga kece ko wacce aka fidda wacce za ta jagoranci wannan jam'iyyar taki a fagen neman gwamna a jihar Geja. Shin wani irin kalubale kika fuskanta kasancewar ki a ya mace? Ni gaskiya farawan kamar inda su yayye na suka yi magana, ni ba na son politics. Gaskiya ina cikin mutanen da ko aikin da nake ba na son harkar siyasa, amma kin san komai da Allah ya riga ya rubuta maka ba inda ka iya. Ina zaman zamana for the past 8 months ana damina na fito na fito na fito, da zan fara da SDP. Finally dai na zo na yarda daga ANN nake ta fito. Shi ma din ma ina zaman zamana ne aka kira ni na zo na zama aka nominate ni as vice presidential candidate in 2018. So wannan ma the same thing. So ina ta jan baya, ina ta jan baya, ina ta jan baya. SDP din suna jira na zo na yi filling form. Na ma fara filling form da su. Sai suka ce ni suka ga mu inda ta ce batun kuɗi, nace ni ban da kuɗi, dama na ga muku tuntuni ban da kuɗi, kuma a bannan party din da nake ba su tambaye ni ba su dane ni batun kuɗi ba. So in dai batun kuɗi ne gaskiya ku bani. Sai suka ce no, za su rage mani, na zauna na ta jiran inda zan samu kuɗi. Ina zama sai ga yan afga suka zo har gidana suka ce su fa gaskiya sun ji cewa zan shiga SDP. SDP dai da structure. So sai na ce to na tuna da abin da ya same mu a 2019. Dai na fara consultations da mutane, sai na ji aka ce gwanda dai ki shiga APGA, because after PDP da APC, APGA seems to be the next one a Niger, because they are suna da na structure. Batun kuɗi ya dawo ku ba? Sai na ce to ni dai ku ba ni zuwa Friday. In dai kuɗin nan bai zo ba, that means STR da nayi ba zai yiwu ba kenan. Dama kuma ina neman excuse ne don kada a ce an kira ni baka je ba. So na ce to ya Allah, kai ne dai ka sa aka kira ni. In dai kana so in yi wannan abu zuwa har 26 ba kuɗi, kuma 29 za a yi primaries na after.
Kwana
uku suna ta kira na, suna ta ina zaune aka kira ni. Kuɗin form ɗin family friends ɗin sai kin yi fagogo tun da an kira ki je. Ya ba da kuɗin form ɗin, ya ba da kuɗin komai da mutanen da za mu je. Kafin ma lokacin team ɗin masu yin form sun fara aiki.
A takaice kenan kin samu goyon baya?
na samu koyon.
To bari dan dawo da ke baya a kasancewar ki bayani akan cewa ke fa baki san harkar shugabanci musamman ma siyasa kuma idan bisa tarihin ki da muka gani kin jagoranci abubuwa keke ma shugaban wata kungiya da yake duba irin harkokin mata a nahiyar Afirka. To me ka baki san siyasa ganin cewa shi ma wani fage ne na shugabanci wanda kuma zaki tafiyar da al'ummar ki.
To sai ku biye mu a shirinmu na gaba domin jin amsar wannan tambaya. Kafin nan a madadin bakin namu Hajiya Khadija Iya da Mrs. Dorothy Nuhu Akinova sai kuma Hajiya Maria Ibrahim Baba da kuma Sa'idu Gombe sai kuma wakiliyar Shamsiya Hamza Ibrahim da ta jagoranci tattaunawar da kuma Jumbe Hamza da daidaita sauti gaba da umarni a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbata mana da alherin sa
mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komai dan su miki ake mu maza bayin miki